Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta fara daukan matakan bunƙasa tattalin arzikin ƙasar duba da yadda annobar coronavirus ke ci gaba da yin barazana ga harkokin kasuwanci, inda ta fara zuba jari a ɓangaren cinikin albarkatun man fetur ta kan tudu a ƙasar da dai sauransu. A matakin jihohi kuwa, gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya bayyana cewa tunda gwamnatinsa ta ɗara kan ƙaragar mulki, an ba da himma wajen tuntuɓar ƙwararru a fannin aikin noma domin karkatar da tattalin arzikin jihar, saboda a sama wa al'ummar karkara ayyukan yi su dogaro da kai.
Mu tun da farko mun yi wannan hangen saboda zuwa mu mun taro na ƙara juna ilimi akan magana noma, nemi ƙwararru kuma ƙwararru sun ba da shawarwari da dama, wanda ma mun kafa kwamiti da na aiwatar da wannan shawarwari da suka bayar, wanda kuma mu bunƙasa harkar noma mu a gare mu shi ne abin da zai haɓaka tattalin arziki a karkara, mutane su samu aikin yi, su samu dogaro da kansu.
Ya ƙara da cewa samun man fetur ya gurgunta aikin noma a Najeriya.
Ainihi man fetur ɗin ma yana daga cikin abin da ya hana noma a ƙasar nan, domin barin harkar noma da aka koma dogaro da man fetur ya kawo koma bayan noma a ƙasar nan baki ɗaya. To amma nan alhamdulillah
kazalika, gwamna Mai Malabuni ya ce gwamnatoci na shawara akan bullo da dabarun tabbatar da cewa ana biyan albashin ma'aikata a lokacin da ya kamata.
Muna da dabaru mu da insha Allah muna kan duba, kuma muna kan tattauna da ƙwararru da fannoni duka abin da ya kamata mu yi, insha Allah za mu yi kuma Allah zai
daga ƙarshe dai. Mai Mala ya ce gwamnatinsa ta ayyana dokar ta ɓaci a fannin ilimi, kuma ƙwararru na aiki domin farfaɗo da ɓangaren ilimin.
To kin san mu akan harkar ilimi zuwa na abinda na fara yi shi na kaddamar da doka ta ɓaci, saboda bayan mako ma baya da muke da shi wannan ibtila'i na Boko Haram ya zo ya kasara harkar ilimi, shi ya sa shi ma har kan haka muka tsara neman ƙwararru aka yi. To kije dama dai na hanyar da za a farfaɗo da ilimi, musamman ma kama daga ilimin ƙasa na primary school zuwa secondary school, aka cewa a inganta ta da kiwon lafiya abin da yake gabanmu a yanzu, domin ba yadda za a yi a ce ƙasa ta ci gaba ba ilimi.
Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.